disons, des cafés là, la plupart des...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Litinin 9 ga watan Satumba na shekarar 2024 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministocin harkokin wajen Niger da Jamhuriyar Benin sun yi wani zama dabra da taron kolin China da Afirka a karan farko inda suka yi bitar halin da hulɗar kasashen biyu ke ciki musamman duba da yadda harkokin kasuwanci suka tabarbare tsakanin kasashen biyu
kasantawa ta zama dole tsakanin mu saboda dai tsakanin Benin da Niger daman can muna hudin kasashe guda ne kuma kamata a ce mu duka Afirka muna da manufa guda
Shugaban kungiyar shigo da kayayyaki daga waje Alhaji Yakubu dan Maradi kenan muna tafa da karin bayani nan gaba sannan zamu kawo muku shirin yan kasa da hukuma wanda ya tattauna akan batun barazanar ambaliyar ruwa ga rayuwar mutane a wasu sassan jamhuriyar Niger za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen mako ne wani kwale-kwale dauke da bakin haure ya kife a gabar tekun ƙasar Senegal inda akalla mutane hudu suka mutu, wasu da dama kuma suka bace kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Litinin. Kwale-kwalen kamun kifin ya bar garin Mbour mai nisan kilomita 80 kudu da Dakar babban birnin ƙasar ya nufi nahiyar Turai da yammacin ranar Lahadin da ta gabata. Kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gabar teku kamar yadda shugaban gundumar Amadou Diop ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press masuntan yankin sun ceto mutane uku da sojojin ruwa suka dawo da su bakin teku sojojin ruwan Senegal na neman waɗanda suka bata inji Diop inda ya ƙara da cewa har yanzu ba a san hakikanin adadin fasinjojin ba A cikin 'yan shekarun nan yawan bakin haure da ke barin Afirka ta yamma ta ƙasar Senegal ya ƙaru inda wasu da dama ke gujewa tashe-tashen hankula da fatara da kuma rashin ayyukan yi yawanci suna kan hanyarsu ne zuwa tsibirin Canary tsibirin mutane Espanya da ke gabar Afirka ta yamma wanda ake amfani da shi a zaman tsanin zuwa nahiyar Turai tun daga farkon wannan shekara fiye da mutane 22,300 ne suka isa tsibirin Canary adadin da ke zama kashi 126 cikin 100 fiye da daidai wannan lokacin a bara bisa ga kididdigar da ma'aikatar cikin gida ta Spaniya ta fitar ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa Afirka ta Arewa da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da 10 a Morocco da Algeria tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa a Morocco jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki biyu ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi a wasu lokutan ma ta kan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara Ambaliyar ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta Afko a shekara guda da ta wuce. Masana yanayi sun yi hasashen cewa ambaliyar ruwan da ba a saba gani ba za ta iya afkawa hamadar Saharar Afirka ta Arewa inda yankuna da yawa ke samun ruwa ƙasa da inci guda a duk shekara. Jami'ai a Morocco sun ce mutane 11 ne suka mutu a yankunan karkara inda a tarihi babu ababen more rayuwa kana gidaje 24 sun rushe. Mutane tara sun bace ruwan sha da lantarki sun lalace tare da manyan tituna shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a Gaza da dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa wani sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da ha'i zuwa al'ummomi masu zuwa kana yana haddasa maimaituwar kiyayya idan ba a magance shi ba Turk yana fadawa taron kwamitin koli na haƙin dan adam na majalisar ɗinkin duniya a Geneva. Abin tausayi ya ce yakin da ke faruwa a Gaza babban misali ne. Turk ya ambato munanan abubuwa kama daga harin da Hamas ta kai wa Isra'ila, tilastawa kusan mutanen Gaza miliyan 2 barin gidajensu, da Isra'ilawa 101 da ake ci gaba da garkuwa da su a Gaza, da kuma barna da mummunan ayyuka da ake yi a yammacin kogin Jordan, lamarin da ke ƙara rinjaye al'amura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin Rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku, ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan Kyiv babban birnin ƙasar. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 2 daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuƙa guda 6 a cikin 8 da aka harba, tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan Cherkasy, Dnipro da kuma Kyiv. Sai dai nan da nan babu wani rahoton wata babban barna ko asarar rayuka. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun harbo wani jirgin Ukraine mara matuƙi a kan yankin Belgorod da kuma wani guda a kan yankin Kursk. Dukkanin wuraren biyu na kan iyakar tsakanin ƙasashen biyu da Ukraine ta sha aunawa. A ƙarshe, a yau Litinin ambaliya ta karya wata gada kada ta ja wata motar bas yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yake ci gaba da zuba a ƙasar Vietnam, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 59 a ƙasar da ke kudancin Asiya, kana ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kamfanoni a yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antu da ke aika kaya a ƙasashen ƙetare, a cewar ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar. Mutane 9 suka mutu yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon Yagi ta haddasa zaftarewar ƙasa a Vietnam a ranar Asabar kafin ta rage ƙarfi zuwa ruwan sama, kana akalla wasu 50 sun mutu a ambaliya da ta haddasa gocewar laka, inji kafar labaran ƙasar ta VN Express. Ruwa ya ƙaru a tafkuna da dama a arewacin Vietnam. Ambaliyar ta ja wata motar bas da ke dauke da fasinjoji 20 yayin da aka samu gocewar laka a lardin Cao Bang mai yawan tsaunuka da safiyar yau Litinin. A lardin Foto, ma'aikata na ci gaba da ceto mutane yayin da gadar karfe da ke kan kogin Red River ta karye da safiyar yau Litinin. Rahotanni sun ce kananan motoci da manya guda 10 ne tare da babura 2 suka afka a cikin kogin. An tsamo mutane 3 kana an garzaya da su asibiti, amma akwai wasu 13 da suka bata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da shekara daya bayan barkewar rikicin diplomasiya tsakanin hukumomin Niger da na Jamhuriyar Benin, ministocin harkokin wajen kasashen sun yi wani zama dabra da taron kolin China da Afirka a karan farko, inda suka yi bitar halin da hulɗar kasashen biyu ke ciki tare da jaddada buƙatar daidaita al'amura domin kawo ƙarshen wannan kikikaka da ya jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Ministocin sun kuma yanke shawarar sake yin wani zaman dabra da taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a wannan watan na Satumba a birnin New York da ke nan Amurka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ganawa ta ministan harkokin wajen Niger Bakari Ya Usangare da takwaransa na Benin Olusegun Ajadi Bakari a birnin Beijing wata alama ce da ke nuna an fara samun sassaucin ra'ayi a rikicin diplomasiyar da ya barke a tsakanin kasashen biyu bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. A sanarwar haɗin gwiwar da suka bayar a ƙarshen wannan haɗuwa, ministocin sun nuna farin ciki da abin da suka kira ci gaban da aka samu a yunkurin warware kullun da ya sarke. Daraktan hulɗar ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen Niger Barikwai Jibo kenan ke cewa ministocin sun yaba da yadda kowace daga cikin ƙasashen biyu ta tura tawaga zuwa ga 'yar uwarta da yadda sabon jakadan Benin ya gabatar da takardar aikin sa ga hukumomin Niger a ranar 6 ga watan Agustan da ya gabata. Sannan nan gaba kadan ana sa ran gudanar da taron hukumar haɗin gwiwar kasashen Niger da Benin.
La partie nigérienne en outre sépare de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière.
Ya kara da cewa Niger ta nuna damuwarta kan matsalar tsaron da ta haddasa tsaiko wajen sake bude iyakarta da Benin, wacce ita kuma tun a baya ta tabbatar da cewa babu irin wannan barazana, kuma hukumomin da alhaki ya rataya a wuyansu a shirye suke su yi duk abin da ya dace domin farfado da hulɗa a kuma karfafa yanayin yarda a tsakanin waɗannan ƙasashe.
A œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance.
Tuni aka fara bayyana gamsuwa da sabon matsayin gwamnatocin na Niger da Benin domin abu ne da ke karfafa gwiwa a shirin kawo ƙarshen tsamar ƙasashen biyu. Bubakar Obama wani dan Niger ne mazaunin Benin.
Allah ubangiji ya madauki sarki ya tabbatar da wannan abu. Allah kuma ubangiji ya sa su soja wanda nan Niger da na Benin su zama su yarjejeniya kamar yadda Najeriya ta yi ita ma da su da sojan Niger suka haɗu. A gama hannu da hannu domin yadda za a yaƙi ta'addancin nan, inda duk da inda aka ce an zo an zauna ana tantabnawa, to kaga ai akwai ci gaba.
Rufe iyakar Niger da Benin wani mataki ne da ya haddasa cikas wa harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen, domin kafin barkewar wannan rikici galibin odar hajojin 'yan kasuwar Niger kan sauka ne a tashar jirgin ruwan Kotono. Na tuntuɓi shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba Dan Maraɗi don jin matsayinsa dangane da abin da aka sa gaba.
Sasantawa ta zama dole tsakanin mu, saboda dai tsakanin Benin da Niger damun can muna haɗin ƙasashe guda ne, kuma kamata a ce mu duka Afrika muna da manufa guda.
Bangarorin biyu sun yanke shawarar sake gudanar da irin wannan zama a dabara da taron Majalisar Ɗinkin Duniya da zai gudana a watan nan na Satumba a birnin New York. Niger wacce yake zargin Benin da haɗa kai da Faransa a yunkurinta na kawo farmakin soja, ta rufe iyakarta da Benin, wacce ita ma ta hana jiragen ruwa ɗaukar lodin ɗanyen man Niger zuwa waje, kafin daga bisani China ta shayo kan wannan matsala ta hada-hadar mai. Sule Mumuni Barma, mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Munabarma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Allah ya kawo sauki. Yanzu kuma ga Muhammad Ibrahim Kori da shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai tadota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinka.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ba a taba samun ruwa wanda sun ka saka bana ba, eh tunda cikin mulkin Mamman Usman sun ka taba zakkuwa da dan ƙarfi, bayan shi sai waɗangar sun ka zaka.
Ni dai ta haina nake ana shaye da ni, ina lalabe da cine sannu har ni kawo na.
Tun daren shekaran jiya 12 dare muka har samu mutane masu dauke da wannan cuta ta amai da gudana.
Yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga rayuwar mutane ne a wasu sassa na jamhuriyar Niger kenan, kuma wannan shine batun mu na yau. A dakace
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi karanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masu saurare, kalubalen ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga muhalli da gonakin al'umma a sassan duniya. Ruwa kamar da bakin kwarya da akan samu a daminar bana ne ke rikidewa yayi ambaliya, bayan da koguna da tafkuna ke timbatsa su ambaliya zuwa gonaki da garuruwa, al'amarin da ke lalata kayayyakin amfanin gona da rusa gidaje da lalata hanyoyi da kare gadoji. Najeriya da Niger da Ghana na cikin kasashen Afirka ta yamma da ke fuskantar wannan kalubale a bana, inda a yayin da ambaliyar ta yi ta'adi a jihohi 25 daga cikin 36 na tarayyar Najeriya, yanzu haka a jamhuriyar Niger ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadoji da kuma rusa gidaje, baya ga halaka rayukan kimanin mutane 200, kana akalla rahotanni sun ce mutane 10,000 ne suka rasa matsugunansu a sassa daban-daban na jamhuriyar ta Niger. Yankunan jihohin Tawa da Agadez na cikin wuraren da wannan ambaliya ta bana ta munana, kuma abokin aikinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwani ya nazarci halin da ake ciki, kuma ga rahoton da ya hada mana.
Ba a taba samun ruwa wanda sun ka saka bana ba, eh tunda cikin mulkin Mamman Usman sun ka taba zakkuwa da dan ƙarfi, bayan shi sai waɗangar sun ka zaka.
Ni dai ta haina nake ana shaye da ni, ina lalabe da cine sannu har ni kawo na. Ba akwai wata shekara da an kai ruwa kamar hakan ga, amma bayan haka nan ba mu ƙara gani ba.
Irin da ruwa suka tare waɗansu mutane akan hanyar Agadez Tawa a ƴan kwanakin nan biyo bayan ambaliya ta yi sanadiyar katsewar hanyar ruwan sama dai da ake ci gaba da shatatawa a duk kamfadin kasar, sun yi sanadiyar rasuwar sama da mutane 200 a garuruwa daban-daban na kasar ta jamhuriyar Niger, tare da tagayyar hanyoyi da rushe gidaje da ma wuraren ibadu, yayin da sama da mutane 10,000 suka rasa matsugunansu. Matsalar ambaliyar ruwan kan kawo cikas ga kayayyaki wa garuruwa da suka hada da kayan masarufi, saboda matsalolin rucewa ko cirewar hanyoyi da gadodi a sassa daban-daban na kasar, kamar yayin da mukaddashin shugaban kungiyar masu manyan motoci Sha'ibu Muhammadu na jihar Tawa ya mini karin bayani.
To gaskiya bana mun samu matsaloli na hayoyi tsakanin Agadez da Arlid da Sintabra, da la mutane sun samu cadar, mutane na mace, don duk abin da ka sani zaka sai zakka biyar, yanzu farashi ne ya kai zakka 8, duk inda hayya take hayya ta gabace, don duk hayyar da za a ci ka zaka kai kwana biyu kana tsaye bisa gare ta, to akwai matsala.
A cewar magajin garin birnin Kwani na mulkin soja, ruwan saman da ake ci gaba da shekawa na ci gaba da takowa da matsaloli da dama. Akan haka ne yayi kira ga al'umma da ta yi roƙon Allah don ruwan saman da ake ci gaba da shekawa a ƙasar su kasance na alkhairi. Hasali ma ya yi kira ga uwayen yara da su kula da yaransu da ke zuwa ta fukka da koran mai suna wanka da ke iya sanyawar su ɗauko cututtuka da yawa.
Ramarin Ali annabin sallallahu alaihi wasallama ya ce in an samu karamcin ruwa a roƙi Allah, Allah shi kawo wannan ruwa na albarka, kuma in ruwa sun kai yawa a son kai suna kawo bila'i cikin ƙasa, kuma Allah ce a roƙe shi ruwan su zan ruwan alheri, bila'in da a cikin su Allah shi kare mu da shi. Don haka ina da kira biyu. Kira na farko gargadi, dan saboda lokacin majiya ta zo da kan ce da Allah duk wayan iya kula da diyan su, wurin diyan suna hita ba da kula ba, dan saboda in sun ka zo wanka cikin majiyar ko cutuka kuma tana kai har ga rasa rayuka yanzu kuma bancin majiya gashi kullun ana ruwa barkalla kamar da bakin kwariya kuma ruwan har suna kawo mana alloba kuma suna kawo mana bala'i iri-iri nan kasar kwanni da duka kasar Nijar kina ina kira da in an yi sallah a yi roƙon Allah sa ruwan ga bala'in da a cikin su azaba da a cikin su Allah shi kare mana ita Allah shi kiyaye mana ita su zan ruwa na alheri dan su ruwa ba a gunun su amma bala'in da a cikin su na aka roƙon Allah Allah shi kare Allah ya dauke
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
Yayin da ko magajin garin na birnin Kwanni ke kammala wannan kiran sai allobar cutar kwalara mai sa'amai da gudanawa ta bayyana a wannan karkarar wanda ake ganin cewa ambaliyar ruwan ce ke musabbabin wannan lamarin abinda nasa hukumomin kiwon lafiya na gundumar birnin Kwanni yin kira da magargadi bayan ma'aikatar magajin gari ta birnin Kwanni ta baiwa babbar asibitin garin kayan aiki na soma tunkar wanda suka kamu da cutar ta kwalara mai sa'amai da gudanawa kamar yadda madam Nana Maria Mamman shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwanni ta yi mini karin bayani
tun daren shekaran jiya 12 muka fara samun mutane masu dauke da wannan cuta ta amai da gudanawa mun fara samun shi ne daga CC na Dusai mun samu mutum biyu wanda muka fara da su daga nan cikin garin Dusai din ma daga daren shekaran jiya zuwa yanzu dai muna da mutum 11 a can cikin likitan Dusai wanda suke dauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa 12 rana anan ma Kwanni mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan Kwanni cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu take yanki aka kawo musu
ana ita menene musabbabin wannan abin da mutane su gane ga abin da ake tunanin shine haifar da wannan abu da jama'a suke yi
kun san da an ce amai da gudana musabbabin shi na farko shine gaskiya rashin tsafta tsafta ta halli tsafta ta abinci tsafta hannuwa duka sune ummul aba'isa da wannan ciwo kuma sune ummul aba'isa ya dace
sama da yadda mutane 200 ne suka rasa a rayukansu a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger zuwa wannan lokaci sanadiyar ruwan saman da ake ci gaba da shekawa kamar da bakin kwariya gwamnatin kasar na cewa ko tana ci gaba da kokarin samar wa wadanda suka rasa muhallansu da suka kai sama da mutum 10,000 wuraren da za su tarewa na gaugawa.
Allah ya kyauta. Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. Ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyen da shirinmu na gaba.
Tawagar 'yan wasan kwallon kafar Najeriya na Super Eagles sun isa kasar Rwanda domin buga wasan su ta biyu ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi a kasar Morocco. A makon nan da ya shige ne aka soma fafata wasannin neman gurbin a faɗin nahiyar ta Afirka. Inda Najeriya ta sami nasarar doke kasar jamhuriyar Benin da ci 3 da nema a wasanta na farko a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom a ranar Asabar. Wannan ya bata damar somawa tare da hayewa saman rukunin su na biyu bayan da sauran kasashen biyu da ke rukunin wato Rwanda da Libya suka yi kunnin doki da ci 1-1. A wasannin neman gurbin na biyu da aka fafata a yau kuma kasar Ghana da ta sha kashi a hannun Angola a wasanta na farko a ranar Alhamis a yau ta yi kunnin doki da jamhuriyar Niger da ci 1-1. Yayin da Senegal ta bi Burundi har gida ta doke ta da ci 1-0. Uganda ta doke Congo da ci 2-0. Madagascar ta yi kunnin doki da Comoros da ci 1-1. Yayin da ita ma Equatorial Guinea ta yi kunnin doki da Togo da ci 2-2. Kasashen Najeriya da Kamaru sun sami damar tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta bana wadda ake fafatawa a kasar Colombia. Najeriya da ta karkare matakin rukuni ne a matsayin ta biyu a rukunin D tare da maki 6 da ta samu a nasara a wasanni biyu daidai da Jamus da ke saman rukunin wadda ta zarta ta da kwallo daya daga cikin adadin kwallayen da suka zura. Ita kuwa kasar Kamaru ta sami tsallakewa ne a zaman mafificin na uku bayan da ta zo ta uku a rukunin A da maki 4. Kasashe hudu ne suke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ta duniya. inda tuni aka yi wa jarar da Morocco wacce ta zo ta karshe a rukunin C ba maki ko daya da kuma Ghana wadda ta karkare a matsayin ta uku a rukunin E da maki uku a wasannin zagaye ne 16 na gasar da za a soma fafatawa a ranar Laraba kasar Kamaru za ta kara ne da Brazil yayin da ita kuma Nigeria za ta fafata da Japan a ranar Alhamis a wani labarin kuma Nigeria na ci gaba da kafa tarihi a kwallon kafar nahiyar Afrika bayan da dan wasan ta Ademola Lukman ya same shiga jerin sunayen ƴan takarar da karon kwallon duniya ta Ballon d'Or ta bana wannan ya bada wani zagaye na shekaru biyu a jere da ake samun dan wasan Nigeria a cikin sahun ƴan takarar yayin da kuma hakan ya bada adadin ƴan wasa daban-daban har guda 9 da suka sami kasancewa a cikin ƴan takara na ƙarshe na babban lambar yabon har sau 11 a tarihi kasancewar akwai waɗanda suka sami shiga sau 2 da yake da ya kawo yanzu ba taɓa samun wanda ya lashe lambar daga Najeriya ba ɗan wasan na Najeriya da sun soma shiga cikin ƴan takarar ne daga shekara ta 1995 sa'ad da aka zaɓi ƴan wasan ta har guda 3 a cikin shekara ɗaya wato Trinity George da Daniel Amokachi da kuma JJ Okocha ya shekara mai bin ta 1996 kuma aka zaɓi Nwankwo Kanu a cikin ƴan takarar wanda kuma ya sake samun shiga a shekara ta 1999 an zaɓi Victor Okeba a shekara 1997 kafin tsohon kaftin kuma kocin na Super Eagles Sunday Olise shi ma ya sami shiga a cikin ƴan takarar a shekara ta 1998 'yar wasar Najeriya Asisat Oshoala ta kasance mace ta farko a nahiyar Afrika da ta sami shiga a cikin jerin ƴan takarar a shekara ta 2022 ta kuma sake samun shiga a shekarar bara ta 2023 sa'ad da Najeriya ta kuma samun ƴan takara fiye da ɗaya a cikin shekara guda domin kuwa shekarar ne kuma aka zaɓi Victor Osimhen daga cikin ƴan takarar wanda kuma shi ne ya lashe zakaran ƙwallon nahiyar Afrika ta wannan shekarar.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina da ya gabatar da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A ƙarshen mako ne wani kwale-kwale dauke da bakin haure ya kife a gabar tekun ƙasar Senegal inda akalla mutane hudu suka mutu wasu da dama kuma suka bace kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Litinin. Kwale-kwalen kamun kifin ya bar gare Mbour mai nisan kilomita 80 kudu da Dakar babban birnin ƙasar ya nufi nahiyar Turai da yammacin ranar Lahadin da ta gabata kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gabar teku kamar yadda shugaban gundumar Amadou Diop ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa Afirka ta Arewa da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da 10 a Morocco da Algeria tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa. A Morocco jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki 2 ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi a wasu lokutan ma ta kan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara. Ambaliyar ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta afko a shekara guda da ta wuce. Shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a Gaza da daƙile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa. Wannan sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da haɗi zuwa al'ummomi masu zuwa gane yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba. Turk yana faɗawa taron kwamitin ƙoli na haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Abin tausayi ya ce yaƙin da ke faruwa a Gaza babban misali ne.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.